أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bayan haka ne mana sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mune wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a irin ni'imominsa da ya yi mana, ya ƙara haɗa mu a wannan majalisi mai albarka wanda yake masallacin al-ihsan Muhammad Muhammad Ebenu Hotora GRA a garin Kano. A wannan yammaci na ranar Litinin wanda ya kama 6 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka izuwa Madina, shi ne ya zo daidai da 23 ga watan Fabrairu shekara ta 2026. Idan muka leƙa taskar tarihi, a rana mai kama irin ta yau, wato 6 ga watan Ramadan, amma a shekara ta 1417 daga hijira, aka ƙulla wata yarjejeniya wacce ake ce mata Ittifaqiyyatul Khalil tsakanin hukunci ko jagorancin Filistinawa a gefe guda kuma da Isra'ila a wani wuri da ake ce da shi Eres, wanda yake arewacin zirin Gaza, wanda wannan yarjejeniyar ta ƙunshi a ƙasa wani birni da ake ce masa Madinatul Khalil a ƙasar Filistin tsakanin waɗannan ɓangarori guda biyu, ta yadda Filistinawa za su ɗauki ɓangare ɗaya, Isra'ila ma su ɗauki ɓangare ɗaya, wanda kuma wannan yarjejeniya ita ta jawo yadda Isra'ila suka baza sojojinsu da makamansu a wannan yanki wanda yake na ƙasar Filistin, wanda za ka ji da dama a lokuta da dama ana yawan irin wannan yarjejeniya tsakanin Bani Isra'ila da Filistinawa, ko ka ji an ce an yi yarjejeniyar tsagaita wuta, amma a mafiya yawan lokaci za ka tarar da Yahudawan su suke warware wannan alkawari. Wanda dama mun ce taskar mu ta tarihi yau ma za ta ɗora a kan abin da ta ɗauko jiya na tarihin Filistin da yanda Filistin take a mahanga ta addinin musulunci, wanda yau insha Allahu za mu kalli tarihin Yahudawa a yankin Filistin, wanda a jiya mun ji asalin Filistin waɗanda suka zauna a Filistin tun shekaru dubban-dubata da suka wuce babu Yahudawa a ciki. To wai su Yahudawa yaushe ne tarihinsu ya fara na zama a Filistin har ma yau suka zama suna da kaso mafi yawa a wannan ƙasa? Idan muka koma tarihi za mu ga cewa in aka ce Isra'ila shi ake nufi da annabi Yaqub alaihi salam, wanda sunansa ne, in aka ce kuma Bani Isra'ila su ne 'ya'yan annabi Yaqub da jikokinsa, wanda ba za ka yi maganar annabi Yaqub ba sai ka kalli mahaifinsa annabi Ishaqa. Shi ma annabi Ishaqa lallai in kana so tarihin ya cika ba za ka yi magana a kansa ba sai ka kalli Khalilur Rahmani badaɗin Allah Ar-Rahman Nabiyullahi Ibrahim alayhi salam, wanda in ka koma tarihin Allah ya aiko Annabi Ibrahim alayhi salam a birnin Babila wanda yake kasar Iraq. Daga nan kuma sai Annabi Ibrahim ya yi hijira zuwa kasar Sham, amma asalinsa inda ya zauna da mahaifinsa, inda ya dinga cewa ya abati ya abati, wannan wuri a Babila ne wanda yake kasar Iraki. Amma daga baya sai Annabi Ibrahim sai ya yi hijira zuwa kasar Siriya, wato Sham. Daga nan kuma ya kada sai ya yi hijira har sai da ya zo kasar Misra ya zauna a nan. Bayan ɗan wani lokaci sai ya dawo, sannan ya zaunu shi da matarsa Saratu a wannan birni da aka yi yarjejeniya tsakanin Yahudawa da Filistinawa a rana mai kama irin ta yau, wanda ake ce masa Madinatul Khalil, wanda ya samo sunan nema daga sunan Annabi Ibrahim, wanda dama shi ne Al-Khalilu badaɗin Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda Annabi Ibrahim ya zauna a wannan gari shi da matarsa Saratu. Ai, a wannan garin ne ma Saratu ta ba shi kyautar baiwarta a matsayin ta zama matarsa, wato As-Sayyida Hajara Ummu Isma'ila alayhi assalam. Wannan ne sa Annabi Ibrahim ya aure ta, kuma Allah ya azurta shi da samun ɗa Annabi Isma'il ta wajenta. To daga nan ne kuma sai Allah ya masa umarni akan ya ɗauki Hajara da ɗanta Isma'il ya tafi da su tun daga wannan wuri na Filistin har sai ya je da su birnin Makka ya kuma bar su a wannan wurin. To yayin da Annabi Ibrahim ya aikata haka, ya ajiye ta da ɗanta Isma'il, sai ya dawo zuwa wurin matarsa Saratu wacce take kasar Filistin. To anan ne kuma Allah sai ya azurta su da samun ɗa Ishaqa, shine Annabi Ishaqa alayhi salam, wanda kuma shine mahaifi a wurin Annabi Yaqub alayhi salam, wanda ake ce masa da suna Isra'ila. Ai, daga sunansa ne wannan ƙasa ta Isra'ila take kiran kanta da Isra'ila, wanda suna ne na Annabi Yaqub alayhi salam. Wanda in ka kalli ɗan Annabi Yaqubu, wanda ya fi shahara, wanda ya zama annabin Allah, wato Annabi Yusuf alayhi salam, bayan da ƴan uwan nan nasa suka jefa shi a cikin rijiya, har ma wa arsalu waridahum fa adala dalwa, suka aika yaron su ya jefa guga, qala haza gulam, sai ya ce ai ga yaro nan, har ma wannan kafila ayari suka ɗauki Annabi Yusufu suka tafi da shi Misra. Ai, mun ji a nan ya rayu, har ma wannan matar Kidifirul Aziz ta walaƙar hammat bi wa hammabiya, har hadasa ma hadasa ya faru, Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka Annabi Yusufu, daga baya ya zama shi ne ma'ajinta. To bayan da Annabi Yusufu ya zama ma'ajin Misra, sai ya aike wa babansa Annabi Yaqub wanda yake Filistin ƙauyen Kan'ana, ya ce ya zo da iyalansu gaba ɗaya. To shi ne gaba ɗayansu sai suka yi hijira suka dawo zuwa Misra. Wa ƙala dukhulu Misra in sha Allahu aminina, ya ce ku shigo Misra in sha Allahu kuna amintattu. To a lokacin sai suka zauna a ƙasar Masar. Daga nan ne sai ta bayyana cewa bani Isra'ila lalle haƙiƙa sun kasance sun yi hijira zuwa Filistin. An samu labari a tarihance sun koma zuwa Filistin bayan sun zo Misra ɗin. Sai dai wannan family ɗin na Annabi Yaqub, wani daga nan ne dai tsatsan Yahudawa, sun koma ƙasar Filistin. Sai dai ba su kasance sun ɗauki tsawon lokaci ba, domin malaman tarihi suka ce ba su zama generation ba. Akwai abin da ake ce da shi generation, shine jil, al'umma bayan al'umma. Akwai misali a nan, ka iya cewa a generation a Najeriya akwai generation na zamanin su Shehu Dan Fodiyo, ala misali generation ɗinsu daban. Yawanci kuma generation ɗin aka kai shekara 100 da wani abu, daga nan akwai generation irin na Sarjauna. Ban yi tsammani irin su Sarjauna suna nan har yanzu a kore gonsu a Najeriya ba. Sannan ka to akwai generation irin su Malam Aminu Kano, irin su Sa'adu Zungur da sauran ƴan wannan team din. In a malamai ne su ma za ka ga akwai shehunan malamai, in a Kano ne irin su Shehu Tijjani Zangon Bare-bare, irin su Shehu Atiku Sanka, su Sani Kafunga, su Shehu Nasiru Kabara. Ka ga su ma generation ɗinsu daban. To wannan take ce da shi generation. To su waɗannan Bani Isra'ila da suka yi hijira ba su samu wani generation ba, sai suka bar Filistin, sai suka ƙara dawowa zuwa Misra. Ka ji labarin, ba su zauna a garin nasu ba, balantana ma su samu, sun zama an samu wani generation, sai suka dawo zuwa Misra. Wanda malaman tarihi na Larabawa da na Turawa sun yi ittifaki a kan haka, wanda ana nuna ma cewa su har yau Bani Isra'ila ba ba su da wani gado ko wani mulki a ƙasar Filistinu. To tarihin ya ci gaba, idan muka koma zamanin Annabi Musa alaihi salam, shi ma ya yi hijira da Bani Isra'ila zuwa Filistin. Yanda Bani Isra'ila a zamanin Annabi Yusuf alaihi salam sun rayu a Misra, saboda sun an ce albarkacin kaza kadangare kan samu ruwan kasko, albarkacin Annabi Yusuf, sai su ma tun da ƴan uwan Aziz Misra ne, ma'ajin Misra, sai suka samu ana girmama su, ana martaba su. To sai adadinsu ya ƙara yawaita, su dai Bani Isra'ila, wanda kuma suka zama sun yi yawa bayan Annabi Yusuf alaihi salam. To a lokacin sai Misrawa sai suka yi ƙabilanci, sai suka ƙasƙantar da Bani Isra'ila, suka wulaƙantar da su, suka mai da su bayi. Har ma lamari ya kai zamanin Ar-Ramsisu Sani, Fir'aunan Annabi Musa sai ya yi umarni da cewa in sun haifi ‘ya’ya maza a kashe su, mata kuma a ƙyale su. To a daidai wannan lokacin ne sai Allah ya aiko da Annabi Musa domin ya fitar da Bani Isra’ila daga Misra, bisa wannan bautarwa da Fir'auna yake musu, ya dawo da su zuwa Filistin. Ana fahimtar tarihin. Don haka waɗannan Bani Isra'ila na zamanin Annabi Musa sun ga ayoyi da yawa, sun ga waɗannan mu'ujizozi guda tara na Annabi Musa, tun daga ya jefar da sanda ta zama maciji, ya sa hannunsa a cikin aljihunsa ya fito yana kalli, babu wani aibi a tare da shi da sauran mu'ujizozin. To a lokacin da suke tafiya za su yi hijira ne, su bar Misir su koma Filistin, sai Fir'auna da rundunarsa suka biyo su. Allah sai ya nutsar da shi da rundunarsa a cikin kogi, wanda a wani yanki da ake ce da shi Sina, sai su Bani Isra'ila sai suka wuce wasu mutane, ya abuduna al-asnama, suna bauta wa gumaka. To da suka ga haka sai suka waine ma, ka duba abin da Allah Annabi Musa ya musu. Allah subhanahu wataala, Allah da Annabi Musa yake cewa su bauta masa, yanda ya kare su daga maƙiyinsu, ya nutsar da shi, amma ƙafarsu ba ta bushe daga ruwan kogi ba. Sai suka ga wasu mutane suna bautar gumaka, sai suka ce, ya Musa, ija Allah na ilahan kama lahum aliha, mu ma sanya mana Allah na gunki irin nasu ma, kamar yadda suke da gunki. Wanda wannan yana nuna lallai akwai mummunan hali da shirmamman tunani na Bani Isra'ila. To sai Annabi Musa ya rigaye su zuwa dutsen Duri Sina domin ya gana da Allah subhanahu wataala, sai ya barwa ɗan uwansa Haruna jiransu, sai suka bauta wa kuma ɗan mulki, sai suka koma bautar ɗan mulki, ba kisa Annabi Musa zan ma ba, shi yasa ga ina tsallakewa. Don haka a lokacin sai Allah ya ɗago musu da dutsen Duri Sina a saman kansu, kai ka ce girgije ne. To a lokacin suka ce sami'ina wa ata'ana, suka ce Allah mun bi mun ji, amma duk da haka suna taraddudi suna shako, haka Bani Isra'ila suke. Daga nan sai suka bi hanyarsu har sai da suka je Filistin. To lokacin da Allah ya umarce su su shiga birnin Qudus, Annabi Musa ya ce ga abin da Allah ya faɗa, in sai Annabi Musa ya ce da su, Allah ya umarce mu shiga Filistin, me suka ce? Kalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha kaji tsagero sai suka ce ya annabi Musa mu fa ba za mu shiga bara abada shi sa duk inda bai yahudi yake mallan shu'umi ne ba wa'inda suka lalata wa mutanen duniya kamar yahudawa duk inda bai yahudi yake tashin ai abin da hitala ya anga kenan yace wa'innan mutanen masu bakin gashin nan in suna nan dan adam zai zauna lafiya ba shine hitala ya fafare su to kaji annabi Musa abin da suka gaya masa duk da wannan abin da Allah ya musu suka ce inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha wannan mutanen inna fiha qauman jabbarin a cikin ta akwai amalikawa mutane wasu zabgan mutane ne da aka ce da su jabbarin suka ce mu ba za mu shige ta ba mutakar suna ciki fa zahab anta wa rabbuka kai da Allah naka kaje ku tafi faqatila ku yi yakin ko biyu inna hahuna qa'iduna suka ce mu muna nan daram ba inda zamu ci kai wannan mutane da kafulci suke wanda sun ga mu'ujizozi kala-kala sun ga ayoyin Allah ma sun ki yin imani naka Allah sai yi musu hukuba da suka yi haka Allah ya ce fa innaha muharramatun alaihim 40 sanata tunda sun fada haka to Allah zai haramta musu suna ariyar wurin amma ba su isa su shige wannan garin ba tsawon shekara 40 yatihuna fil ard za su dinga dimuwa a doran kasa fala ta'asa 'alal qaumil fasiqin dan haka Allah sai ya jarabu bani Isra'ila da dimuwa tsawon shekara 40 suka kasa gane ina ne gida ina ne gabas ina ne yamma ina ne baitul maqdis a daidai wannan lokacin ne ma aka yi kissar wannan saniya ta cikin suratul baqara kuma a daidai wannan lokacin sun ga mu'jizozi da dama kuma a lokacin ne Allah ya yi wa dan uwan annabi Musa Haruna rasuwa bayan nan ma annabi Musa Allah ya masa rasuwa bayan da ya roki Allah Allah ya dauki ransa kusa da Baitul Maqdis dan haka shine mala'ikan mutuwa ya zo ya dauki ransa wanda wannan shine abin da ya faru da annabi Musa to tarihin bani Isra'ila wai bai kare ba iya nan zamanin annabi Dawud alaihi salam bayan da annabi Musa Allah ya yi masa rasuwa a lokacin dimuwan nan to sai aka samu generation sai suka canja kamar yadda nake gaya ma dazu mu yanzu babu generation din su sarzauna a yanzu dai a rayi a Najeriya ban yi tunani ba sai generation din su ma su Malam Aminu Kano sun kusa karewa sai generation din su Buhari su Tinubu su ma sun kusa karewa sai a zo generation din su Kwangwazo da sauran irinsu eh to aka generation dai ko a siyasa ko kaki kace sai na yi mulki mu ne masu kaza to mutuwa kawai da tsufa ya ishe mutum dole ayi mutum rita yanzu ai baka jin generation din su baban gida suna can a gida wani abun kana nan su Obasanjo duk da suna motsi da kullakullan amma ba kamar da ba yau baka jin su Yakubu Gawan to wannan shine haka Allah rayuwa take generation to sai wancan generation din na su annabi Musa sai ya tafi sai aka samu sabon generation na bani Isra'ila wanda daga nan annaba suka fara tarbiyar wannan generation din domin kada su zama irin wayancan masu kafircewa in sun ga ayoyin Allah shine sai Yusha'u dan Nun ya jagoranci tafiyar da bani Isra'ila kuma shi ya je yaki wannan mutane jabbariyawa kuma ya shiga Baitul Maqdis bayan da Allah ya tabbatar masa da wata mu'jiza Allah ya tsare masa rana ta ki faduwa domin ya ci nasara kafin rana ta fadi saboda kada rana asabar ta shigo domin an haramta musu yaki da duk wani abu a wannan rana to bayan da annabi Yusha'u yayi wafati sai bani Isra'ila sai suka kekkece sai hadin kansu ya tarwatse sai suka rarrabu to anan ne Allah ya dinga aiko musu da annabawa da yawa shi sa annaban da aka aiko bani Isra'ila suna da yawa kwarai da gaske kuma duk lokacin da wani annabi ya mutu sai wani annabin Allah ya turo shi har ma malami suka ce zaka iya samun annabi guda uku a kauye daya an turo musu annabi guda uku amma dai saboda bani Isra'ila mutane ne masu kafirci yahudawa kafirci ya ratsa zuciyoyinsu sun saba wajen saban Allah da yi wa annabawa rashin kunya da taurin kai to wannan shine yasa har ma suka fara kashe annabawan a da generation din wayancan duk abin da suke saban Allah suke amma su generation din da suka zo sai kuma suka fara tsaurin kai suna kashe annabawan da Allah ya aiko shine Allah ce wa qatilhimul anbiya, zaka same su masu kashe annabawa ne. To anan ne sai Allah, saboda sun saba Allah, ka san duk lokacin da mutum ya fiye sabo, to Allah sai ya damke shi, Allah sai ya aiko musu da amalikawa. In aka ce ma amalika imlak, narkeken mutum kenan, zabgege, ga tsawo, ga kauri, giant su ne. To jam'in su al-amalik shine wasu mutane zabga zabga, wanda jaluta shine shugaban su. Don haka a lokacin yazo ya yake su, kuma duk kayan da suke dauke da su na alfarma, kamar kace a Kano tagwayen masu, sai aka kwashe su, duk abubuwan da suke ji da su na tsarki, na sarauta, da dukiyoyin su, sai jaluta ya kwace. Mafi muhimmancin abun shine wannan akwati, wanda za sandan Annabi Musa da allunan nan da yaje da gana da Allah suke ciki, da wasu abubuwa na Annabi Haruna, jaluta ya zai kwace. To a lokacin sai Banu Isra'ila sai suka zo, sai suke tambayar wani annabin nasu da ya rige a lokacin, suka ce iba aslana malikan nuqatil fi sabilillah, aiko mana wani sarki man wanda zai jagorance mu, mu je mu yaki wa'annan amalikawa, mu je mu yake su. Wa kad ukhrijna min diyarina wa abna'ina, saboda alhali tabbas an fitar da mu daga gidajen mu, an raba mu da ayyan mu. Sai wannan annabi ya ce inna laha qad ba'atha lakum daluta malika, ya ce lallai hakika Allah ya aiko muku daluta ya zama shine sarki. To shine a ƙarshe, bayan duk sun yi taurin kan nasu, shi ma suka ce ai dan me zai zama ba shi da kuɗi, waye kaza kaza. Allah ya ce wazadahu basatan fil ilmi wal jismi, bayan dogo jayayya dai da sabawa Allah da taurin kai, sai suka bi shi. Duk da wasu an hana su kada su sha ruwan korama, suka sha. To a cikin rundunansa ne akwai Annabi Dawud alaihi salam, lokacin yana yaro, shine sai ya je kashe jaluta. To a lokacin sai Annabi Dawud sai ya auri yar daluta, kuma daga nan fa'atahu Allahul mulka wal hikmata, sai Allah ya bashi mulki na Bani Isra'ila, sai ya zama sarkinsu, kuma ya zama annabi. To a lokacin Annabi Dawud alaihi salam ya assasa wa Bani Isra'ila wata masarauta mai karfi a birnin Qudus, wanda sai da ta dauki shekara 90, wanda kuma ya yi mulki wani yanki ne na Filistin, har gaɓar kogin Filistin, wanda farkon empire masarauta ta Bani Isra'ila shine a shekara ta 995 kafin haihuwar Annabi Isa. Bayan shekara 1600 da zuwan wa'incan mutanen da baku labari jiya, Kan'aniyawa da wannan mutanen da aka ce su ne suka kafa Filistin, to bayan fasinje ne da shekara 1600, sannan Bani Isra'ila suka samu suka dan kafa empire a lokacin Annabi Dawud alaihi salam. To a lokacin ne Bani Isra'ila suka rayu a cikin wannan masarauta ta su sabuwa a Filistin, wasu kuma suna wani yankin kuma Kan'aniyawa ne suke kulle da shi. Wani lokacin kuma Bani Isra'ila ka ji asalin zuwan Bani Isra'ila Filistin a zamanin Annabin Allah Sulaiman dan Dawud alaihi salam. Sai Annabi Sulaiman sai ya jaddada gina baitul masjid al-Aqsa, wanda yake tsoho ne, kamar yadda littafan tarihi na addinin musulunci suka bayyana. Allah ya hore masa aljanu, Allah ya hore masa ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamasila wa jifanin kaljawabi wa qudurir rasiyat, duk abin da ya ga dama su ne masa da gine-gine da butun-butumai da manya-manyan filet-filet da katafaran tukwane da sauransu. Wa qudurir rasiyat, da haka Allah sai ya bashi wannan, shine ya zama ya mulki wannan lokacin wani yanki na kasar Filistinu. Amma an ka koma littattafan Yahudawa, su sun ce Annabi Sulaiman ya gina wannan wuri da ake ce da shi haikal, wani wuri ne na bauta Yahuda, suna jinsa, suna ganin girmansa a birnin Qudus, ta yadda suka ce ya yi haka ta hanyar rundunoni da tarin yawa da magina. Mu kuma Qur'ani ya ce mana aljanu ne suka taimaka wa Annabi Sulaiman wajen gine-gine, wanda kuma wa'annan mutane sai aka su ake kira da almasuniya daga baya, masu cewa wannan Annabi Sulaiman ya gina haikal, wanda suka cakula miyagun aƙidu har ma suke tasiri, su ne duk sahayin yaɗin daga cikin irinsa ake samu. To bayan shekara 90 abu sa assasa mamlaka ta bani Isra'ila, sai wasu mutane da ake ce da su a Shiriyun daga Iraki sai suka zo suka yaƙi bani Isra'ila. Bayan su ma sai Babylon suka zo suka yaƙi bani Isra'ila suke wannan yanki na Filistin. To lokacin da suka yi nufin tawaye a bisa hukuncinsu, sai sarkin Babylon wanda ake kiran da suna Buktanasar, shi ma za ka ana faɗan sai daga cikin mutumin da ya mulki duniya. An ce mutane huɗu ne suka mulki duniya gaba ɗaya, musulmi biyu, kafirai biyu. Musulmi biyu Annabi Sulaiman alaihi salam, sai kuma wannan Iskandar wanda ake ce masa Zulkarnaini wanda Alkur'ani ya ba labarinsa. Kafirai kuma akwai Buktanasar, shi ma ya mulki duniya wannan dinnan da Namaruzu. To sai ya zo izuwa Kudus inda Yahudiya suke, ya kewaye ta tsawon shekara ɗaya da rabi. Daga nan kuma Allah ya ba shi nasara saboda zunuban da bani Isra'ila suke da saban Allah, ya ci nasara, ya cika cikin Kudus, ya ƙone ta, ya ruguza wannan haikal ɗin da suke cewa wai Annabi Sulaiman ya gina, bai bar dutse akan dutse, bai flat da shi. Sannan kuma ya kama fursunonin yaƙi kusan mutum 40,000, haka ya musu fata-fata. To ana nan sai Yahuda suka zauna ana bautar da su a Babila da ke Iraki, har sai da wani sarki Bafarise da ya zo da ake da shi Horse na biyu a shekara ta 539 kafin haihuwar Annabi Isa, wanda a wannan lokaci ya zo ya ɗauko mamlaka ta Babil, ya ce ya mamaye ta zomo kan mulkinsa. To a lokacin ne sai ya ce to tunda bani Isra'ila suna ƙarƙashinsa, ya yi musu sassauci su tafi izuwa birnin Kudus, su bar Iraki, su bar Babil. Amma sai suka ce su sun fi so su zauna a Babila saboda a Babila akwai dukiya, akwai jin daɗi. Tunda dama duk inda ba Yahuda yake haka yake, yana bin dukiya da jin daɗi. Ai ta ishe ka misali, adadin Yahudawa a USA, a ƙasar Amerika, ya fi adadinsu a Filistin. Alhayyo duk masifarsansu da Filistin wanda suke Amerika, suna shi su suke juye Amerika, su suke juye duniya. Duk shi za ka ga ana yi wa musulunci cin kashi, duk su suke juye shugabannin Amerika. Su ne masu kadurori, su ne manyan attajirai, su ne manyan lauyoyi, su ne manyan masu shirya siyasa a Amerika. Me yasa lokacin da aka kai harin 11 ga watan Septemba a wannan World Trade Center ɗin, aka ce duk babu Jews, babu wani Yahudi ko ɗaya. Ai suna da likit, wasu ma suna zargin da gangan ɗin aje a ruguje daula ta musulmi da ke Afghanistan, aka je aka yi harin. Duk akwai irin wannan abubuwa, me yasa ba gaba Yahudi ko ɗaya ba? To su suke juya Amerika. Duk wannan shashashen da yake ta wannan burinki ɗumar a hannun tafin Yahudawa yake, don ya nemi su abin da suke so ne, da baya musu. To da sun kaɗar da shi, har yau su suke wannan. To a wannan lokacin ne sai wasu daga cikin Yahudawa suka dawo izuwa Kudus, har ma suka gina wannan abu da ake ce masa haikal, na wani suka ce Annabi Sulaiman ne wajen bautarsu. Wanda kuma su wannan Farisa da suka fara mulkarsu sun musu sassauci, sun ba su zai su yi hukunci, su ma suka ba su kamar autonomy su ɗan yi wasu abubuwa na kansu a wannan yanki na Filistin. Har sai da kusan shekara 200 ta yi suna haka, sai wani mutum mai girma na tarihi sai ya zo, shine Iskandar Al-Makadoni, wanda ake ce da shi shine Zulkarnaini, wanda Allah ya faɗi labarinsa a Qur'ani. Shi ma sai ya bayyana. To a lokacin da ya bayyana, sai Iskandar ya je ya buɗe Filistin a cikin wa'annan tafiye-tafiye da ya nasa guda uku, hatta balaga baina sadaini, hatta balaga madala ash-shamsi da kuma magriba. Yawwa, su ne wurare guda uku inda rana take tafiya ta fadi, da inda rana take bullowa, da kuma tsakanin wasu dogoyin duwatsu guda biyu. To a lokacin ne sai ya je ya bude garuruwan India, ya ci Iran, ya ci kasashen Iraki da Sham da Misra. To a lokacin ne sai Filistini ta zama karkashin hukuncin girka, domin shi ma ba girke ne har lokacin da Iskandar yi wa fati. To shikenan sai masarautarsu sai ta zama ta karkasu. To a lokacin ne sai wasu daga cikin Larabawa sai suka ɗebo Filistin, sai suka kawo ta izuwa mamlaka ta Batara. wanda sun yi shekara 100 su ma suna mulki har shekara ta 200 yan uwa dole su tsaya anan tarihin bai kare ba amma insha Allah goma ma Filistinin ce za mu hadu insha Allah mu ji ya abin ya kasance har lokacin da abubuwa suka zo suka ci kulkuli wanda wannan kadan kenan daga cikin taskar tarihi idan mun koma bangaren tafsiri jiya mun karanta ayan nan aya mai albarka ayan nan da take bayani akan kada musulmi su kusanci sallah lokacin da suke maye har sai sun san me suke fada kafin a haramta giya gaba daya wanda ayar ta yi bayani akan taimama mun ce insha Allah yau zamu zare da walwala da bayanin hukunce-hukunce na wannan aya da aka arama sai a karanta mana wannan aya mai albarka mu ji me Allah yake fada daga nan sai mu daura da bayani na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا
نعم إمام أبو داود da Imam Tirmidhi da Imam Nasa'i da Hakim sun fitar da hadisi daga Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu yace sana'a lana Abdurrahman bin Auf ta'aman Abdurrahman dan Auf ya shirya mana wani abinci fada'ana wa saqana min al-khamri sai ya kira kuma ya shayar da mu daga giya فأخذت الخمر منا سي غير نان سي تدوكي مو وحضرت الصلاه لوكتن صلى سي صلى تزو فقدموني سي سغا غباتر دني فقرات يجي سي نكرنتا قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ونهن نعبد ما تعبدون سو ينا سكين تيمبيلي سي كي تشوا يا كو كافري ba la a'budu ma ta'budun kace ya ku kafirai ni bana bautawa abinda kuke bautawa wa nahnu mu kuma na a'budu ma ta'buduna muna bautawa abinda kuke bautawa to kaga giya ta tafi da hankali kenan fa anzalallahu sai Allah sai saukar yace ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda kuke imani la taqrabus salata wa antum sukara kada ku kusanci sallah alhali kuna halin mai hatta ta'alamu ma taquluna har sai kun san me kuke fada kada kuna cikin wannan mayan ba ku san me kuke fada ba ku ce za ku yi sallah wanda mun ji wannan kafin a haramta giya gaba daya sannan Imam Ibn Hati Abi Hatim da Ibn al-Mundhir sun ƙara fadar da wani hadisi daga Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu yace nazalat hazil aya wannan aya ta sauka wa hiya qauluhu ta'ala inda Allah yake cewa wala junuban ko kuna halin janaba sai ce fil musafiri ta sauka akan matafiyi tusibuhul janabatu wanda janaba take samun sa yana halin tafiya to ya zai yi fa yata yammamu sai yayi taimama wa yusalli sallah sannan ibnu marjawai ya fitar daga asla bin shuraik yace na kasance ina jan taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina kada taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa asabatni janabatun sai wata janaba sai ta kama ni fi lailatin barida a cikin wani dare ana mukumukun sanyi sai kuma janaba sai ta same ni fakashiti yace sai nayi tsoran an aktasila bil ma'il barid kada in ce zan yi wanka da ruwan sanyi fa amutu umutu au amrad ko kuma na zama nayi rashin lafiya wata cutar ta kama ni sanyi ya bige ni fa zakartu zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace sai na faɗi haka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa anzalallahu sai Allah sai saukar da wannan ayati la taqrabu ssalata wa antum sukara har zuwa ƙarshen ayati kullaha gaba ɗayanta sannan Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da hadisi wanda yake daga Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha tace wata rana mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a shashin tafiye-tafiyansa har sai da muka zo wani wuri da yake jira shi Baida'a ko Zatul Jaishi sunan wuri ne shi ma in kada a ikidille sai tace sai abun wuyana sai tsinki sai na rasa sarkata fa aqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alaltimasihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai tsaye da ayari domin ai ta dubo wannan abun wuyana na Aisha radiyallahu ta'ala na wa aqama an-nasu ma mutane ma suka tsaya walaysu alama in kuma inda wajen da suka zo na babu ruwa a wurin ba gefen kogi bane ko korama sannan walaysa ma'ahu ma kuma babu kuzurin ruwa tare da su sannan kuma an ce a tsaya domin da suna kila akwai inda suke so su je su yi ayari inda za su samu ruwa sai aka kuma wannan dalili sai sa aka tsaya babu ruwa kuma ba inda ruwa yake fa anzalallahu ayatat tayammumi sai Allah sai ya saukar da ayat tayammuma fa tayammamu sai suka yi tayammuma fa qala usaidu bin hudairin sai ɗaya daga cikin manya-manyan shugabannin ausu na madina da ake cire shi usaidu dan hudair sai ya ce wa huwa ahadun nuqaba yana daga cikin manyan shugabanni kenan nuqib shine mutum daya nuqaba sune wasu jagorori kenan sai ya ce ma hiya bi awwali barakatikum ya ala abubakar sai ya ce ya ku gidan abubakar ba fa wannan ce farko albarka kuma ya ku alayen abubakar mana sai kaga wani abu ya faru a kan gidansa yana abubakar sai abin ya zo wa al'umma da sassauci abin da yake gaya wa Nana Aisha kenan gidan abubakar kuna da albarka ba fa wannan ne farkon albarka ku ba a wata ruwayar kuma ka ce cewa yarhamikillah ya Aisha Allah ya ji kanki ya Nana Aisha ma nazala biki amrun tukuri hinan babu wani lamari da zai sauka a game da ki wanda ba sha so illa waja'alallahu fihi lilmuslimina farajan wace sai Allah ya sanya wa musulmi budi a ciki kaga ai dalilin abun yayin ta ne kuma Allah sai ya saukar da taimama da ba ma san me ya taimama ba sai Nana Aisha tace fa ba asnal ba'ira sai muka daga muka tura raƙumin namu allazi kuntu alai wanda nake kansa fa wajadnal iqda tahtahu tace sai muka samu abun yayin ashe yana karkashin raƙumin duk ana ta shan wahala ba sani ba ashe yana karkashin wannan raƙumi wanda dai in ka kalli dai wannan aya farkonta ya sauka akan ishu na giya akan abin da ya shafi qadiyya ta giya ƙarshenta kuma shine abin da ya shafi yanayi na tafiya wanda malamai suka ce wannan ta sauka a yakin Murisi'a wani yaki ne da aka yi shi wanda a sannan ne wannan taimama ta sauka don haka wannan aya za mu ga cewa saƙon da take ɗauke da shi Allah yana hana bayinsa muminai a kan su ce su yi sallah lokacin da suke cikin maye lokacin da mutum mai sallah bai san me zai dinga faɗa ba kada je ya kwafsa ya yi irin abin da ya faru sannan wannan aya ta ƙarnuna Allah ya hana muminai a kan su kusanci inda ake sallah kamar masallaci kenan alhalin suna janaba kada su shiga masallaci su zauna da janaba sai dai in mutum ƙetare zuwa zai cikin masallacin kamar zai fito ta wannan kofar ce ya shiga ya fita ta wannan kofar ko da yana da zuba in dai wucewa zai to wannan babu matsala a cikin wannan lamar wanda wannan ne yasa sahabbai sai suka gane cewa abinda wannan aya ta hana shine a kusanci sallah lokacin da mutum yake maye to amma kuma sai suka ji gaba da shan giyar ba lokacin sallah ba ko su daga ta sai bayan sallar isha idan suka sallaci isha sai su sha a kayan su sai Umar bin al-Khattab radiyallahu ta'ala wani gurzan shi ma mai fada da bakin mala'iku irin suna na isha ne ka ji foyin nan bayan Allah amma yau fa wasu suke zagi saboda bata yau wannan nana Aisha da ta ceto al'umma ta dalilin ta aka saukar da ayat taimama wasu su ita suke zagi auyazu billah sannan wannan Umar din da shi ma ya ƙara kawo tunanin sa Qur'ani ya bi baya ba kuma wannan ne karo na farko ba shi ma wasu shi suke zagi har ma bukin ciki suke yi an ce shedan baya bin hanya Umar ya bi hanya har ma bukin ciki suke yi dan me saboda ba kakansa aka fara ba da ubansa aka ce shedan yana aka da tun sun kurzanta duk duniya ai yafi kowa amma saboda kiyayya da suke wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaji irin maganganun da aka suna ga yawa sai na Umar ai dan me annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba a gaya masa haka ba amma Umar shi za a ce masa ha kawai suke wa sai na Umar bakin ciki wanda wannan abu ne wanda yake ya kamata mutane su kula wajen irin waɗannan miyagun aqido da suke zage waɗannan sahabbai da suka zauna tare da manzala sallallahu alaihi wasallam wanda manzala sallallahu alaihi wasallam yake kaunar su wanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya mutu yana mai hidayar su su yi hankali mutane ya kuma ya zama dubi a kula da waɗannan abubuwa da haka sai sai na Umar sai ce Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan yace ya Allah ka bayyana mana bayani mai warkarwa dangane da giya ka gaya mana bayani mai warkarwa akan giya sai wannan aya sai ta sauka ita ce karshe sai ta rufe shan giya Allah ce innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun lalle haqiqa giya da chacha da wa'annan tukwane da suke ajiyewa a gefan ka ba su sa abu in sun abu ya fito su ce a aikata ko kada a aikata da wannan duwar wutsu da suke shu'umanci da canfi da su rijisun min amali shaytan Allah ce datti ne daga aikin shaytani umarnin sai ce fajtanibuhu kaji inda aka haramta giya Allah ce ku nisance su la'allakum tuflihu wannan aiki na shaytan ku nisance shi domin ku rubauta da haka a lokacin sai suka bar shan giya gaba daya wanda dai wannan aya tana nufin cewa ya ku mu'minai kada ku yi sallah halin maye har sai kun san abin da kuke faɗa a cikin sallah wanda daga nan sai Allah sai yayi hani sai ce wala junuban illa abiri sabilin ai kada ku kusanci sallah halin da kuke janaba sai dai in kun kasance akan tafarkin hanya ko masu wucewa ta hanyar ko kuma kuna halin tafiya ku yi taimama ko kuma masu wucewa ne ta cikin masallaci domin sun ce shi abin da ake nufi masallaci ake nufi saboda cikin sosai hajji kamar yadda Abdullahi bin Abbas ya fara Allah ce wa salawatun wa masajidi yuzkaru fiha ismu Allahi kaseera da haka anan la taqrabu salata ay la taqrabu makana salati ne haka wasu malaman suka ce daga cikin su akwai Abdullahi bin Abbas shi sa suke cewa anan kada ku ce za ku kusanci masallatai alhalin kuna cikin maye ko wala junuban a wannan tafsirin ko kuna halin janaba illa abiri sabirin sai dai in wucewa za ku yi ta masallacin ku shigo ta wannan kofar ku fita hatta tagtasilu ai kada ku kusanci sallah ko ku kusanci wurin sallah ko ku shiga ku shiga masallaci har sai kun yi wankan janaba wanda an ce al-ghusl an ya ummal ma'ul jami'al jasadi ruwan ya gama dukkanin jiki ayi wanka ruwa gaba ɗaya ga mai dukkanin jiki shine wankan da ake nufi daga nan sai Allah sai ya faɗa a cikin wannan aya da kuma ayar suratul ma'ida wacce Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum ayar suratul ma'ida kenan idan kun tashi zuwa sallah to ku wanke fuskokinku. To da ita waccan ayar da wannan, ita wannan bata magana issue din alwala ba, amma ta yi magana akan taimama ne. Sai ta faɗi sababai guda hudu waɗanda suke wajabta, suke sa a yi taimama. Na ɗaya akwai rashin lafiya, rashin lafiya takan sa mutum ya taimama. Na biyu akwai tafiya, tafiya takan sa mutum ya yi taimama in ya rasa ruwa. Sannan idan mutum ya je ya dawo daga gayyadi, shi ma yakan sa ya yi taimama. Sannan akwai mulamasatun nisa, shi ne shafar mata ko kuma saduwa da mata, wanda waɗannan su ne sababai idan suka tattaru Allah sai ke cewa ku je ku nemi bigire mai tsarki, wanda shi ne fuskar ƙasa, wanda yake mai tsarki, wuri mai tsarki kenan, wanda ba najasa ba. Ku shafi fuskokinku da hannayenku izuwa murafiƙai a wurin jamhurin malamai. Malamai suka ce izuwa shi ne gusassarin dantse kenan, nan kenan. Su haka suka ce taimaman daga nan zuwa nan. A wajen wasu daga cikin malamai kamar Imamu Malik suka ce zuwa ku'u kawai, ba ruwan kankata shi taimama ba sai kayi nan ba, iya nan ne sai nan ku yi sallah. Shi yasa in muka yi nazari kamar yadda nace za mu yi duba mu ga wani irin hukunce-hukunce wannan aya ta kunsa, za mu kalle su kamar haka. Na ɗaya, haramun ne mutum ya yi sallah lokacin da yake maye ko wani maye, in ya yi malangaren ɗinsa ko ya je afa-afansa, to haramun ne ce kuma zai je ya sallah a cikin wannan yanayi, saboda wannan aya ta haramta. Wanda kuma mun ji kafin farkon musulunci ne ta ce kada ku yi haka, amma daga baya giya an haramta ta, komai ƙanƙantarta, komai yawanta haramun ne. Na biyu, dalilin da yasa aka haramta sallah a cikin maye, me yasa aka ce mutumin da yake maye kare sallah? Don kare je yi shirme a cikin karatun sallarsa, kare je yi shirka bai sani ba, kada ya lalata addu'o'in da ake a sallah, kada ya je ya ƙi karanta Fatiha daidai, kada ya je ya shirme, wanda wannan shine ma'anar da Allah ce hatta ta'alamu ma taquluna, har sai kun san abin da kuke faɗa. Wanda mai maye bai san abin da yake faɗa ba. Shi yasa sayyidina Usman bin Affan radiyallahu anhu yayi istinbadi dangane da wannan aya, cewa idan dan marisa, idan mai maye ya saki matarsa, to sakin bai auku ba. A mazhabata sayyidina Usman bin Affan radiyallahu anhu, saboda wannan aya, tunda Allah ya ce ma sallah kada ya je ya yi hatta ta'lamu ma taquluna, to lallai hakika zai iya zuwa ya shirme kenan, bai san abin da zai faɗa ba, ya je ya saki matarsa. Wanda wannan ruwaya an rawaito daga Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma da almajirinsa Da'usu da Ala'u da Alkasim bin Muhammad da Rabi'atul Ra'ayi, wanda ma shi ne maganar Laisu bin Sa'adin da wasu cincirin da mutane daga Shafi'iyya, wanda Imamu Tahawi shi ma wannan ra'ayin ya tafi a kai, ya ce a jama'al ulama'u, malamai sun yi ijma'i ala anna ɗalaƙal ma'atuhi la yajuzu, sakin mutumin da yake cikin rashin hankali, bai san abin da yake faɗa ba, ba hankalinsa yake ba, ya ce la ya juzu, wannan saki bai halatta ba, bai yi ba. Wasu Qur'anu sai ce Qur'anu kuma mai ma'atuhu, ma'atuhi ne, wanda kalmar ma'atu asalinta shi ne mutumin da yake sama-sama bugagge-bugagge ko dukan shaho. Ka san akwai mahaukaci, akwai kuma wawa, akwai dolo, akwai gaɓo, akwai sakin wawa, akwai dukan shaho da waye da sauransu. To shi ma'atu shi za a gan shi yana ɗan shirme-shirme, amma yana da hankali. Wani lokacin yana zai kama abubuwa masu kyau, amma za ka ba ka raba shi da soki burutsu. To wannan shi ake ce da shi ma'atu, shi na tare ya ga yake. To idan ma'atu ya saki matarsa, sakin bai ta yi ba. Shi yasa sai shi Imamu Dahawu ya ce har in ma'atu sakinsa bai ba, to shi ma mai maye kamar ma'atu ne, shi ma sakinsa bai ba. Sai yake cewa kal muwaswisu, kamar shi mai waswasi ne shi ma, daidai yake da ma'atuhi. Amma jamhurin malamai suka ce talaqus sakaran, shi saki na mutumin da yake maye nafizu, in yayi ya tabbata. In dai ya saki matarsa ya zo yana wani marangarin, yana raba kwalta, yana waye da sauransu, ya zo ya sake ta, ta saku a wajen malamai suka ce kai duk abin da ya yi da ziyarjejeniyar da addinin musulunci dukkaninsu ta yi, in ya ce ya yi sauka yana ba wani gidana yana cikin giya, ta sauka a wajen malamai. Saboda suna ganin mai wani abu ne mutsi ya ci da za ka labta masa budala warewa zai. Ai an sha ganin haka, kaga dan giya ya to yana malangara yana waye yana shegantakarsa, amma da ya ga za a damke shi ko za a dake shi za ga ya fita a guje. Zaka suka ce duk ayyukansa kal af'alis sahi, kamar ayyuka ne na mutumin da yake da lafiya, wanda Imamu Abu Hanifa sai ce amma duk da haka idan mai maye ya rida ya ce a'a ridda, in yayi ridda tun da girmanta a ɗaga masa ƙafa, in yayi ridda babu komai, riddarsa ba ta yiwu ba. Saboda ai aiki da istihsan wata ƙa'ida ce ta usulul fiqh, wanda insha Allah ina gani saboda lokaci a nan za mu tsaya insha Allah. Gobe ma ta shiga ba ta uku, abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladan, abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana, iyayenmu da malamanmu Allah ka saka musu alkhairi, da mu da ko Allah ya amfana da mu gaba daya. Allah ka samu a cikin wanda kake yantawa a cikin wannan wata mai albarka. Allah ka ba mu dukkanin alkhairai, dukkanin dawomanmu Allah ka tafi mana da ita, abinda yake ya dame mu Allah kai mana maganinsa, abinda yafi karfin mu Allah ka samu fi karfin sa, kasamu Allah ka ba mu shugabanni na gari. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.